Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga ofishin Sashen Hausa na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a gidajen rediyo masu zaman kansu waɗanda suka hada da amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da Niya, sai Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuma a koda yaushe za iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkaku da warhaka. Ni ne Sule Mumuni Barma ke muku sallama a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC, za mu kawo muku shirin ne daga ofishin mu da ke nan birnin Yamai. To a cikin shirin za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi a kasashe daban-daban ke shirye-shiryen karamar sallah, a jamhuriyar Niger magidanta sun koka akan tsadar tufafin mata da yara ƙanana. Za mu ji martanin 'yan kasuwa. A Najeriya, majalisar dokokin kasar ta fara yunkurin sabunta wasu muhimman dokoki da suka shafi hulɗar tarayyar ta Najeriya da kasashen duniya, bayan la'akari da wasu abubuwan da suka faru da 'yan kasar a wasu kasashen waje a kwanakin baya. Idan muka koma jamhuriyar Niger, shirin sake buɗe makarantun boko da gwamnatin kasar ta ayyana a makon jiya ne ke ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin jama'a. Muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sai nasihar malamai albarkacin watan Ramadan, amma dukan waɗannan sai bayan an sha labarin duniya.
Masararin mu barkanku da asuba ga cikakkun labarin duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kan karuwar adadin masu coronavirus a kasashen da ke fama da talauci. A wani taron manema labarai wanda hukumar ta WHO kan yi dangane da cutar, shugaban hukumar ya ce hankalinmu a tashe yake saboda karuwar masu coronavirus a kasashe masu karanci da kuma masu tsaka-tsakin karfin tattalin arziki. WHO ta ce a cikin sa'o'i 24 cutar ta kama mutum 106, wato adadi mafi yawa a cikin kwana ɗaya tun da cutar ta barke a ƙarshen shekarar da ta gabata. Tedros ya ce WHO za ta ci gaba da taimakawa kasashe domin tabbatar cewa sun samu kayayyakin kariya da za su baiwa jami'an lafiya da kuma majinyata, saboda a tabbatar cewa fannin kiwon lafiya bai fuskanci wani kalubale ba. Kasar Amurka ta kakaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida na Iran da wasu manyan jami'an 'yan sanda da kuma wani kwamandan sojoji duk na Iran din, domin keta haƙƙin bil'adama, ciki har da kashe masu zanga-zangar lumana. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya ce gwamnatin Iran na hana mutanen Iran faɗin albarkacin bakunansu, ana kuma hana su gudanar da zanga-zangar lumana ta hanyar cin zarafinsu. Amurka za ta ci gaba da tuhumar jami'an Iran da laifukan da suke aikatawa na musgunawa mutanenta. Wani kwamitin majalisar dattawan Amurka ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Republican ya ba da umarnin kiran shaidu domin su bayyana abubuwan da suka sani a wani binciken da ake yi kan Hunter Biden, wato ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, wanda ya zama babban ɗan hamayyar shugaban Amurka a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. Kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin tsaron cikin gida da kuma harkokin gwamnati ya kada ƙuri'a kan batun kiran shaidun, inda aka kare da ƙuri'u 8 waɗanda 'yan Republican suka kada, yayin da 'yan Democrat suka samu 6. Zancen da yana da alaka ne da wasu ayyuka da Hunter din ya yi wa wani kamfanin makamashi na ƙasar Ukraine mai suna Burisma. Chairman din kwamitin Senator Ron Johnson shi ne ya buƙaci da a gudanar da binciken. Johnson da ya ƙara tado da binciken ne jim kaɗan bayan da aka gama shari'a tsige shugaban Amurka Donald Trump. Wani rukunin kamfanonin kofi na ƙasar China mai suna Luckin Coffee, wanda ya samu shiga jerin kamfanonin da ke kasuwar hannayen jarin Amurka ta Nasdaq, ya bayyana cewa ya samu sanarwar cewa za a cire shi daga wannan jerin, bayan da ya amince da laifin ƙaryar cinikin dala miliyan 310. Masu sharhi dai sun ce wannan matakin abu ne da zai shafi kamfanonin China gaba ɗaya, kuma hakan na faruwa ne a lokacin da gwamnatin Amurka ke nazarin ƙaƙaba sabbin takunkumai kan kamfanonin China masu neman Amurka ta zuba musu jari. A ranar Talata ne kamfanin na Luckin, wanda ke hamayya da kamfanin Starbucks Corporations a China. Ya bayyana cewa ya samu wata takardar da ke cewa Nasdaq za ta cire shi a cikin jerin kamfanonin kasuwar hannayen jarin Amurka. Hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka ta bayyana cewa za ta baiwa tabarun hangin sararin subhana dinta sunan Nancy Grace Roman, wacce ta zamanto shugabar ɗan sama jannati ta farko na hukumar. A cikin wata sanarwa da ta wallafa akan shafinta, hukumar ta NASA ta kira Roman uwar tabarun hangin sararin subhana na Hubble Space, wanda aka kaddamar a cikin shekaru 30 da suka gabata. NASA ta ce Roman ta yi fafutuka sosai wajen tabbatar da cewa masana kimiyya sun samu abubuwan da suke bukata domin gudanar da binciken sararin samaniya yadda ya kamata. Roman, wacce ke da digirin digirgir a fannin ilimin yanayin abubuwan sama daga Jami'ar Chicago, ta fara aiki a hukumar ne a shekarar 1959, wato watanni 6 bayan da aka kaddamar da NASA. Ta zamanto shugabar harkokin binciken sararin sama da kuma kimiyyar falaki. A cewar NASA, a yayin da Roman ke aiki, ta yi amfani da yawancin lokacinta wajen samar da sabbin hanyoyin da za a yi nazarin sararin samaniya.
Bayan labarun duniya, bari mu shiga taskar rahotanni. Za kuma fara ne da jamhuriyar Niger. A yayin da al'ummar musulmi a sassan duniya ke shirye-shiryen sallar azumi, magidanta a Damagaram sun koka a game da tsadar tufafi a kasuwanni. Sai dai ƴan kasuwa na alakanta wannan al'amari da matakan da gwamnatocin kasashe suka dauka akan iyakoki da nufin dakile yaduwar cutar COVID-19. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Tamar Abari ta aiko mana daga Damagaram.
Yayin da ya rage ƴan kwanaki a shiga sallar azumi, al'umma sun himmatu wajen shirye-shirye. Abin da ya kai ni lekawa babbar kasuwar Dole ta nan Damagaram, ga abin da ƴan kasuwa ke cewa.
Isa Alhaji Mutari, to kasuwa yanzu dai gaskiya alhamdulillah shi akwai jama'a da yawa tana shigowa kasuwa, sai dai matsalar kaya duka sun yi tsada, menene tsadar su, saboda gaskiya Kano ko kasuwa ta kaso su babu hanya.
Ya kuna samun ciniki?
Ciniki ana samu kadan kadan ne, ba su yafi
su. Ya kuma banta shi da nabara?
Nabara yayi. Inda yanzu babu kuɗi na fi sabila gaskiya ba sai a hankali.
Allah ya wasu halifa. Duka dai yanzu kasuwanci ga nan dai ana yi. Kin san wannan coronavirus din duka shi ya kawo duka wannan tabarbarar kasuwanci ba na sai hakuri kawai ba a ci komai ne. Akwai kaya balle ya alhamdulillah. An yi sayan kayan yan mata. Bara ai babu magami ma da bana dama. Ita bana yi wasa ta bana da bana.
Shamsuddin sunana. A yanzu gaskiya kamar sarkoki haka na yara da warware na yara da tsaki a take tso mafi yawa. Da shushina kuma da lalle hallo wannan shi ma dan ba zai ya da baki. Wannan gaskiya bakin gulgudu kadan kadan ana samu ga ana sayin sakan dukkan da kika sani da an da muke sayin shi da kafin a kama azumi yanzu kowanne ya hawo
mafi akasari kayan yara sune suka fi daukar hankali. Na zanta da wasu mata da suka zo sayan kaya.
Haji Aisha, ifon da muke tsara jika biyar da rabi, wallahi yanzu da muka siya jika bakwai bakwai.
To ya kika ga kasuwa kayan yara?
Kawai alhamdulillah zaka ce tunda in ka zo ka siya zaka kai ka saida, amma ba kaman bara ba.
Nurut Salai, wallahi bana dai gaskiya kayan yara dai sun tsada akan bara, tunda yanzu kayan yaran da ajika hudu yanzu sun ƙara kuɗi, su ne biyar, su ne shida, su ne bakwai.
Sunana Halima. Ka bana ba an samu bayan da ake so. Sayan kayan yara ne kenan kika? Kayan yara ne. Kaya na saya yanzu tahiya gida ne ma za ni.
To yaya farashin yake? Ya ziki bambanta farashin da na bana da na bara?
A gara bara kawai, bana ka sun yi tsada.
Bangaren gyaran jiki ma dai haka abin yake, kamar kitso da lalle.
Sarayya, alhamdulillah. Na miki tsada alhamdulillah. Gaskiya a wuni. A yi bakwai, wasu har takwas. Kowanne ma yi miki.
Aisha Talawa. Lalle ne nike dan matsi a wuni ina hada jika biyar shida.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma za mu leka Najeriya. Duba da irin abubuwan da suka faru da ƴan Najeriya a kasashen waje a baya-bayan nan, irin su Afirka ta Kudu da kasar Sin, Majalisar Dokokin Najeriya tana shirin sabunta dokoki da kuma manufofinta na hulɗa da kasashen waje. Shugaban kwamitin kula da yadda kasar ke ma'amala da wasu kasashe, Honorable Yusuf Buba Yakubu, ya bayyana wa wakilin sashen Hausa Madina Dauda cewa lokaci yayi da za a sabunta ka'idojin domin yawancin su sun tsufa kuma duniya ta ci gaba. Ga yadda hirar su ta kasance.
A shekarun baya a Afirka, Najeriya mun kashe kudade masu dimbin yawa, mun rasa rayuka masu dimbin yawa ga wuraren peacekeeping, wato taimakon wasu kasashe domin su samu zaman lafiya da sojojinmu, misali kamar a kasar Sierra Leone da kuma Liberia. Mun tura sojoji, mun yi amfani da kudadenmu masu yawa, mun rasa rayukan sojojinmu da yawa a wannan taimako. Kuma za a duba cewa waɗannan kasashe babu wani abin da muke cimmawa daga wannan taimako da muke musu. Kun ga duba ko fannin wurin kungiyoyi na duniya kamar African Union, kamar World Health Organization ko kuma United Nations da sauransu. Wani lokaci za a tsaya zaɓe na wani makami a gurin, sai ka samu ire-iren wasu kasashe wanda muka taimake su da dukiyarmu da kuma mutanenmu, sai a je a yi zaɓe kuma ba za su ba mu ƙuri'a ba, wato ba su nuna godiya ga abin da muka yi musu ba. An ga duba wasu kasashe, manyan kasashe, duk inda suka je suka kai wa wani kasa tallafi ko ta fannin soji ko kuma ta wani fanni, suna sa ka'idoji. Wasu ma za su ce to za mu taimake muku da sojojinmu da ko kuma ta wasu fanni, amma za ku biya mu da wasu ma'adinai da sauransu domin samu mu rage kudade da mu ma muke kashewa a kanku. To a kasanmu ba mu yi ba mu la'akari da wannan. Wannan yana daya daga cikin canji wanda ya kamata mu yi a cikin harkokinmu na cuɗanya da wasu kasashe.
Wannan gyare-gyaren da za ku yi ko kuma shiri zai taɓa ofisoshin jakadancin Najeriya a ƙasashe daban-daban?
Za a samu cewa za ka je embassy wanda ke ƙasan duniya wanda ya kamata shi ya kamata shi ne zai zama fiskan Najeriya a wani ƙasa, ko kuma window wanda kowane ƙasa za ta san Najeriya. To amma sai ka gani babu wani ɗaki musamman wanda aka ajiye domin a tallace ko ma'adinai ko kuma gargajiya, abubuwan na gargajiya da kuma ko abubuwan da muke iya nomawa da sauran abubuwa da dai muke da shi wanda wasu kasashe za su gani su yi sha'awa su saya ko kuma su zo su yi su sa a jari a kasanmu domin su sarrafa su. To wa'annan ba ma yi, to muna so mu kawo wannan canji shi ma domin zamanto duk inda ofishin jakadancinmu yake a kowane kasa na duniya ya kasance muna tallatan ababenmu wanda muke da shi da sauransu.
Honorable Yusuf Buba, akwai taimako da Najeriya ke yi wa wasu kasashe wajen tura ma'aikata wanda ake kira Aid Corps, wannan ma za ku taɓa wannan ɓangaren?
Muna tura ma'aikata suna zuwa kasashe na Afirka da wasu Caribbean wanda muna taimaka musu da ma'aikata ko likitoci ko nurses ko manyan lauyoyi da sauransu da kasashen nan suna da karanci a ciki. Ire-iren wannan muna tura wa'annan kasashe suna zuwa su yi aiki a wa'annan kasashe kyauta su taimaka musu, kuma mu kasanmu ke biya. In wasu kasashe ne suka tura irin wannan tallafi, akwai hanyoyi da ake bi domin a samu amfani daga wannan taimako da ake yi, because duk wanda ka taimaka mishi ka nuna mishi abokantaka ne, shi ma ya kamata idan lokacin da naka bukata ya tashi shi ma ya biya maka bukata.
Kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar yadda kuka riga kuka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata, hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana ranar 1 ga watan Yunin gobe a matsayin ranar sake komawa makarantu, bayan da suka ce an fara samun sauƙin annobar COVID-19 a ƙasar. To sai dai da alama wannan mataki bai yi wa wasu shugabannin malaman makaranta daɗi ba, kamar yadda za a ji a wannan tantaunawa ta Haruna Mamman Bako da Habibu Mumuni, sakataren kungiyar malamai ta Sinan reshen birnin Kwani.
Kasan shi abu duk an kai shi ya kamata a ce ayi nazari. Mu muka kusanta musu, yanzu sun haɗi sun ce za a yi. Mun kusanta musu ke mu da mun san jiska approved contract, wannan karatun ko an yi shi ba daurare ne ba. Saboda ni akwai fujoji da kai sosan sosan ji person, duk ke san kanta sosan kanza person. Amma tsakani da Allah mu da mun sani mu shi ne lakwal ba kai sosan ji person ba dai. Wajen mu da equal payment, tunda program kin ya ne muka fara shi. Kuma janvier kin sai da akai mutane farmasan, kuma mutane ma ba su kware bisa gare shi ba. Kenan wanda duk ya bada an dai bada na kuma gwamnati ta fada bi ne dai yana son ai. Banci da wannan kuma kun san cikin lokacin da muke lakwalin nan mu duka yawancin su na ruhuna ne zamuki ne in nan ma birni ana cewa akwai kalila waɗanda yan zamanto suna da yan kalasoshi kawai in ka dauka ka turban dipur san na lakwalin nan kawai babu wanda adda kalas da ga ta amma tiro definitive duka sana ne ta kakana za a zakkuwa cikin sana juwan yanzu ma Allah dai ya sharbe mu gani yanzu kun gani gashi na ruwan sun fara sabkatun nan kenan attention je attention a zo haji shiye kuma an san watan sana ne ruwa ne to ta kakana za a zakkuwa ai karanta su
to da zaran an kai haka ba ku tsoron ai shekarar banza ta karatun boko
ai koyi za ai yau ya kamata a ce in yi zamu ai shawara har da uwayen diya a ce za a koma lakwa a ko ba za su raida ba ai akwai cikas tun da yau in Allah ya ruwa kanzu shiwai ya za su fara sauran aikin domin uwayen su kuma gwamnati bai dauka yawanin su na uwayen nan abinda suka samu noma nan suka ci su bisha don kenan uwayen su hana diyan su ko ku son kai diyan su daji ni mishal akwai za ta yi bilusu ka san ku ba bina wanda ba shi wa me iya zaman to an tattauna da kowa aka ce gashi kenan muna da pression kin muna da karfin gwiwa ma ɗan mutu yake zo dan dan shi mu zo mu ce mishi kai tare da uwayen ku an kai ka iza mana yaro ko kuma mu ta magami ma ya hada musu ko saki ko wani prefe mu ce mishi ai sun kizo ya bancin shi kuma yau in ka dauka college kin da a gare mu diyancin college kin nan na dashi ne yau ɗan antahi kakana za su yi da ku yau mu shanin da kul mun san yanda muke da gwamnati kamin ma wannan ta zo kun gani sai da muka daya shi aiki saboda hakkokin mu da annan yau kai gwamnati kana son mu yi maka aiki baka biya shi mu hakkin mu ba tun 2015 da muka samu avance mun Oshua Hub yau na 2017 bai hito ba yau shekara biyar tsakanin ku da Allah karan san ki shir daga zaman da mun kai ga program kin da an kai tsakanin ku da Allah karan san ki muna kariya adiba a gani kuma mutane su diba su gani mu babu ne zance wata siyasa bane abin gashi diyan mu ne muka jibi kuma aikin mu ne muka jibi yau gwamnati iya ce shi mu za mu ce mishi
kuna zargin cewa gwamnati ba ta bin shawarar da kuke ba ta kenan
ka'idoji uku mun ka zaɓa dan da koda an dauke ga lokacin da kamata yi kaga yanzu ba zan sai mun kai gwamnati ya shiwa ya da ka san ki shi ya ce le premier a koma lakwat gashi zuwa kanzu shi ba me zamu ce musu sai mu sa ido mu kallon su yau in Allah azo hadari akwai mushin da zai ta lakwat kuma sun sani doka ta bada in ka ga hadari ko iska an ci ka rike da mutan cikin lakwat ka sake shi kamin iskan nan shi ta in ka sai yana iya kai gida in ka san bai iya kai gida ka rike shi har lokacin da hadarin ya wuce to bakin da an kace da mana ta sauka ka kaza mu kuma har yau bancin wancan ko sai yanzu akwai ta corona ba sai ta yi ba tun su ma ba su ta kaire ba babu zero babu zero corona har yanzu akwai ta kakana zamu da yaran da ya anci yara ba su gamuwa mu dauki kalas soshi in an ka jiba a ce kalas kin yaro kana da yaro 80 yaro 80 a ce ka raba su biyu to in ka raba su biyu an ce kowane yaro ya kamata ya zama to tsakanin shi da wani ya zama to meter guda guda ko meter 1 da rabi kakana zamu wace kalas ta a gare mu bai dauka yaro 40 wadan za ka raba su to ina kayayyakin da a gare mu ku abin wanke hannuwa muna da su ba vet kin da suka ci asa muna da su jel kin da suka ci abin gashi odi da vet kin suka ci abin na jel kin suka ci aka muna da su waɗanda duka abani waɗanda kamata mu yi tambaya yau in an kace yaro sun hito recreation ajiba a gani wani mushi na iya tare su kasu ga mu wannan duk abin da kamata mu yi zai yi fa
waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka rashin ido ko kuma makanta wata kyauta ce da Allah kan yi wa bayansa don musanya ta da wani abin na daban yayin da wasu makafi kan haduwa da wannan larura sanadiyar wani al'amarin da ya faru da su wasu kuma akan haifar su da wannan baiwa to amma kuma wannan baya hana musu gudanar da harkokin rayuwa kamar yadda kowane dan adam ke tafiyar da al'amuransa masu sauraro abinda zamu mai da hankali a kansa kenan a yau saboda haka zan koma gefe in bar ku da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda da bakon shirin na kasa ba kasawa ba
sunana Abubakar Muhammad Garki Village da Municipal Area Council Abuja
kai dan bidin tarayya ne asalinka
ai da gaske
to ga ka kana daya daga cikin mutane masu laruran gani a kasa ko zaka bani takaitaccen tarihinka
alhamdulillah salatu wassalamu ala mala nabiyya bada kamar yadda na faɗa miki sunana Abubakar mahaifina kuma Muhammad Sani an haife ni da wannan matsala ta laluran rashin gani wanda sanadiyan haka mahaifiyata ta shiga wani hali sosai na tsananin matsalolin rayuwa tarihi na ba zai cika ba sai na ambaci wannan baiwa Allah musamman mahaifiyata sunanta Amina Ahmad ta shiga wani hali don sanadiyan haka ta kwanta rashin lafiya tsawon wata guda abinci ma sai dai a sa mata ruwa asa hukauka cokali a bakin ta abu da tukun azaba mata ruwa sanadiyan daukan ciki ne ta yi wannan shi ya jawo laluran nazo duniya da wannan lalura ai nemi duk irin magungunan da ya kamata aje daga bangaren gargajiya har bangaren nasara alhamdulillah da yake haka Allah ya hukunta ba a ci madace ba kuma daga cikin dan daga cikin asibitocin da naje muka je da mahaifiyata shine a asibitin Ido na Kaduna wanda lokacin kusan babu wani asibitin Ido da ake ji da shi a arewacin kasar nan da ya wuce wannan asibitin an tafi asibitin Ido na Kaduna wani abin mamaki a daidai wannan gaba a Jaju shine akwai wutan nefa a lokacin nan tabbas amma cikin ikon Allah akwai wata na'ura da ake hawa na aikin su ina hawa wallahi wutan nefa ta dauke ina sauka a cikin sakan aka saki dawo da wannan wuta har ya sai da aka haka so uku da na hausa wutan nan ta dauke ina sauka sai wutan ta dawo kuma wai wutan wurin kade ba wutan duka gaba ɗaya wutan asibitin dauki ta take lalle na tsinkaye wannan da karshe suke cewa to alhamdulillah saurara kurun wannan abu duk wanda yace zai bada magani dan a warke to kar a ce masa a'a ya gwada tukun a gani in an dace sai a biya shi duk abin da aka ce a biya shi in ba a dace ba da ma dai kusan ba a cin tsammani ba wanda ba da alfahari ba masu magungunan gargajiya sun faɗi wannan akalla da hankali da wayona sun kai kamar mutum uku kowa ya zo ya duba sai ce kai wannan matsala kawai ayi hakuri amma da karshe suna saki cewa magana na faɗa miki yanzu shi suke saki na metawa wanda ya ce zai samu sauki to a kyale shi in ya ga da maganin in an dace alhamdulillah sai a biya shi wannan shi ne takaici tarihin rayuwata takaici
kai mu karatun boko
alhamdulillah nayi karatun boko daga primary school so saboda wannan lalura sai zama primary school na masu gani ban dori akan shi ba saboda wannan lalura da nake da shi sai da kabisani sai aka na samu tafiya makaranta na makashi a Lagos daga 1994 zuwa 96 to bayan nan kuma na dan yi kusa-kusai da shafi boko bangaren turanci dan abin da na samu amma abin da na fi karfi akan shi shine abin nan shine arabiya
ka gama primary kenan
na gama primary na kuma gama Nigerian Farm Craft Center for the Blind a Ikeja Lagos
kai abin da ake cewa gaba da primary
ban yi gaba da primary ba jaju sai wannan makaranta certificate ne
bayan wannan karance-karancen me ka fara yi kuma na gina kai
ina tunawa da wata magana da wanda TJ yi min a lokacin baya tun ina dan shekara 12 da ranar naga ana cefa ne a gida idan ina da kuɗi kila mai gidan ya ba da kuɗin da bai kai ba nikan cire kuɗin a jikina in ba su sai wannan da TJ yake cewa wannan in Allah ya yarda zai rike gida na tuna da wannan alhamdulillah a daidai wannan gaba kafin yi aure na samu matsaloli da dama masu fadi masu zurfi don akan wannan matsala jaju
me kan larura ka na rashin gani ke
to ana kan wannan na nemi mace na farko na biyu na uku da hudu ta biyar na shida sai na fita saki shigowa nan ta ce sam tun daga kannin shi ya sun yi aure shi ma dole a bar shi aure in ba ana so ya abi harkan da kannin shi ke bi na shirme shi ake so bi ba nan ma an samu matsaloli masu fadi masu zurfi Allah da ikon shi na aure war gidana na farko
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin na kasa na wannan mako da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin shin ci gaban wannan hira a madadin Madina Dauda da bakon mu Abubakar Muhammad daga garken Abuja a Najeriya ni da daukacin abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya Marala sai a ƙara gyara zama domin sauraron sharhin jaridun Ghana
jaridar Daily Graphic shine babban sarkin Ochin Abuakwa ya haramta duk wasu bakin al'adu ko kuma tsafi a cikin Ochin Abuakwa jaridar ta ce Ochin Hini Osaji fo Omwatua ofori penyin ya yi kira ga duka masu gabatar da bakin al'adu ko kuma dai tsafi a cikin yankin sarautan Ochin Abuakwa su cikin hanzari su dakatar da wannan tsafi nasu nan da makonni biyu a cikin wannan yanki ya bukaci ma'aikatar ɗan sandan Ghana da sauran kungiyoyin tsaro da su dau matakai na bincike akan irin kisa da ake na tsafi da sauran miyagan ayyuka a cikin daular ta Achim Abuakwa har yau a jaridar ta Daily Graphic akwai wannan labarin na COVID-19 mutum 695 ne gwaji ya nuna cewa sun kamu da cutar nan a masana'antar sarrafan kifi jaridar ta ce ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana ta bayyana cewa ƙarin ma'aikata 162 na masana'antar sarrafan kifi dake da matsuguni a Temma gwaji ya nuna cewa sun kamu da cutar coronavirus abinda ya kawo jimlar adadin waɗanda suka kamu a masana'antar zuwa 695 sai kuma jaridar Daily Guide wata tarwaito ministar kiwon lafiya na fada da NDC game da ayyukan asibiti da aka yi watsi da su jaridar ta ce ministar kiwon lafiya Kwaku Ejiman Menu ya zare damtse domin fada da babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC akan zancen watsi da ayyukan kiwon lafiya cikin kasar game da abin da ya ce ne tsohuwar gwamnatin NDC a bisa shugabancin John Dramani Mahammad ce wacce ta fi duk gwamnatoci yin watsi da ayyuka da ta gada daga tsofaffin ko kuma tsohuwar gwamnati ministan kiwon lafiyan ya bayyana baro-baro cewar gwamnatin NDC ba ta da hujja na sukan jam'iyyar NPP da yin watsi da wasu ayyuka yayi amfani da aikin mother and baby unit da ke a Confanoche Teaching Hospital da ke a Kumasi wadda aka soma tun 1976 ya karfafa hujjarsa akan cewar NDC ce ke ta yi watsi da ayyuka na kiwon lafiya din ita kuma jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito babu wani maganar aikin haɗin gwiwa tsakanin hukumar katin ƙasa da hukumar zaɓe don yin magudi a zaɓen watan Disamba wato hukumar ta katin ƙasa ce take waima NDC martani akan ikrarin da take na kokarin yiwa zaɓen na watan Disamba zagon ƙasa Ridwanul Lamu Tara Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaishe ka Ridwan kafin mu rubuta shirin ga nasihar malamai a albarkacin watan Ramadan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيني ألفا حسن هاشم دغ جمهورية نيجر عبر نقل وترمضان دي كما يدى الله سبحانه وتعالى يكي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عزني فريلاني غا الأمة مسلمي كما يدى أنك فرلان تاشي الأمة بين دسون كباتشين عزني وترمضان ينا دفللولي ديوا وأن حديث منذ صلى الله تعالى عليه وسلم سنة إشارة زوا قريش حديث نبي هريرة ناتشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ينا بشارة لصحابنش جميد التهور وطن رمضان ينا تشيمسو جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من هرم خيرها فقد هرم Manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana ce musu ga wata Ramadan wata mai albarka Allah ya farlanta muku azumin shi sannan kuma a cikin wanga wata Allah ya kan bude kohofi na aljanna sannan kuma a ruhe kohofin jahim a daure shaytanu a cikin wanga wata akwai wani dare shine daren Lailatul Qadr wanda daren Lailatul Qadr nan khairun min alf shahr ibada a cikin daren nan yahi ibada a cikin dare dubu daya wanda babu Lailatul Qadr a ciki
to masauraro da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Suleiman Muni Barma ke muku ban kwana daga nan Yamai muni lafiya
Bonjour.